mai Farisa da Rome da masarautar Yaman suka ce ba za ku yi mamaki ba yumannikum wa ya'idukum al-batila yana sanya muku buri da alƙawari na banza na ƙarya wanda ba zai tabbata ba ka san mai imani ba zai faɗi wannan ba
tabbas
a wata riwaya ma aka ce wani yana cewa ka ji shi fa yanzu haka mutum bai isa ya zaga bayan gida nan da can ba hankali kwance amma wai yana ce muku wata rana wai za ku mallaki Farisa da Rome wannan zancen banza ne zance ne da ba zai gaskata ba in ji munafikai wai ku biro annahu yubsiru min yasriba qusura al-hayra kuma wai yace yana ya ba ku labari cewa yana ganowa daga nan Madina yana ganowa benayen da suke a birnin Hira kusa da Kufa a wata riwayar Usuru Busra benayen birnin Busra a Sham wannan satuftahu lakum wai za a ba ku nasara akan waɗannan ƙasashe riwaya ta zo cewa sanda ake taunin wannan ganuwar wato ta Khandaq din wani guri ya gagari mutane suka yi su fasa dutsen da ke gurin ba su iya ba kusa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bari zan shiga to shine ya shiga sai karbe diga sai ya doka ya sara da karfi sai ya ragargaje dutsen ya fashe sannan sai aka ga haske ya tashi kaman walƙiya mai karfi sosai to shine sai yake ce musu wannan hasken da wato ya tashi da karfi kaman walƙiya yace an nuna masa benayen Busra wani birni a ƙasar Sham kuma yace an masa albishir cewa zai yi nasara akan waɗannan mutane to shine munafikai suke cewa yana ce muku zai yi nasara akan Farisa da Rome da Yaman da Hira ko kuma Busra hayhata an yi ka haza har abada ba zai yi ba wannan ya au ba zai taɓa yiwa ba a yanda ake yanzu nan ba zai yi ba wannan abu ya tabbata amma duk al'amari na Allah ne fa bayyana Allahu anna haza amrun sahalun inda shi ne Allah madaukin sarki sai bayyana cewa ai ba da rinjaye da nasara da mulki da iko akan waɗannan ƙasashe baiwa musulmai waɗannan ƙasashe su yi galaba akan su abu ne mai sauƙi a wurin Allah ya kawo bid'a liman aradahu Allahu ta'ala zai auku sakamakon addu'a ga wanda Allah ta'ala ya nufe shi da samun wannan wa allama annabiyya sallallahu alaihi wasallam kayfiyatud du'a kuma sai Allah ta'ala ya sanar da annabin sa yanda zai yi addu'ar ko da yake ba ana nufin addu'ar a wadatu da ita kadai ba an san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zauna ya sanya addu'ar ta ainihin yi komai da komai ba dukkanin motsi dukkanin shiri da tanadi dukkanin abin da zai iya yi a matsayinsa na ainihin annabi bawan Allah mutum shi da jama'arsa sun yi na kira da ilmantarwa har aka zo ga hijira da jihadi da tanadi duk abin da za a yi an yi amma dai komai yana hannun Allah sannan ya yi addu'a kuma ya yi ta yin ta kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi Allah ta'ala ya ce qulillahumma malikal mulki ka ce ya Allah malikal mulki ya mamallakin mulki mulkin duk inda yake ko inda duk ake da shi Allah ne mamallakin sa ai ya Allah ya mamallakin mulki to til mulka man tasha kana ba da mulki kana ba da sarauta ga wanda ka so kai ne kake ba da sarautar kake ba da mulkin ga wanda ka so min khalqika daga halittarka wa tanzul mulka mimman tasha kuma kana kwace mulki ka zare shi ka janye shi daga wanda ka so wa tu'izzu man tasha kana daukaka wanda ka so bi ita'ihil mulk ta hanyar bashi mulkin ya zama shike da iko kalmar sa ita ce take da ainin zartuwa wato zillu man tasha kuma kana kaskantar da wanda kaso bi nazihi minhu da kwace mulkin kwace ikon daga hannunsa bi yadikal khair alkhairi a hannunka yake ay bi yadika wala yuqalu bi qudratika asali a tafsirin yace bi yadika ay bi qudratika da ikonka shine mai ta'alikin ke cewa biya duka ba za a ce bi kudratika kadai ba akwai sifar yadu akwai kuma sifa ta kudura abubuwa ne guda biyu daban-daban lianan kudrata ghairul yad domin kudura iko daban take da ainihin hannu akwai hannu na zati wanda Allah ta'ala shi ya barwa kansa sanin hakikarsa sannan akwai kuma kudura ita ma sifa ce ta zati wa innama hiya min lawazimiha amma hannun na daga cikin ababen da suke lazimta ba za su rabu da kudrar ba duka dai sifofi ne na kamala da cika biya dikal khair alkhairi duka yana hannunka ayal khairu kullu dukanin alkhairi yana hannunka wa kazalika sharru hakanan abin da ke faruwa maimuni shi ma a hannunka yake da kaddarawarka yake wala yansabu ila Allah subhanahu wa ta'ala sharran ta'adduban amma dai wato ba a dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala wato sharri kai tsaye sai da ce sharrin kaddarawarka ne aladabtu kamar da yace a hadisi washarru laysa ilayk in sharri ba a danganta shi zuwa gare ka kai tsaye amma dai ko menene yake faruwa kaddarar Allah ne subhanahu wa ta'ala kyakkyawa da mummuna innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan kowane abu tulijul layla fin nahari kana shigar da dare a cikin yini wa tulijun nahara fil layl kuma kana shigar da yini a cikin dare fayzidu kullu minhuma bima naqasa min al-akhir kowanne a cikinsu sai ya karu da abinda ya ragi dayan wani lokaci sai daren ya fi tsawo sai yinin ya ragu wani lokaci kuma yinin sai ya fi tsawo daren ya ragu to wannan duka daga ikon Allah ne bayi sai dai su ga abin yana gudana kawai canje-canjen lokuta kenan wato khurijul hayy min al-mayyit kuma kana fitar da rayaye daga mutaccen abu kal insani wa ta'ir kamar fitar da rayaye wato mutum da kuma tsuntsu minan nutfati wal bayda mutum ana fitar da shi daga digon maniyi wanda yake mataccen abu ne wanda bai da tasiri haka nan tsuntsu kuma ana fitar da shi ne daga kwai shi ma ba rayaye bane amma sai a fitar da mutum daga nutfa sannan tsuntsu daga kwai wato kurjul mayyita min alhayy kuma kana fitar da mataccen abu wanda ba rayaye ba kamar digon maniyi da kuma kwai daga rayayyen wato kana jujjuya abin kamar da ake juya Allah ta'ala ke juya dare da rana to haka nan yake juya abubuwan na halitta ya fitar da rayaye daga matacce ya fitar da matacce daga rayaye kamar da akai bayani wa tarzuqu man tasha'u min ghairi hisab kuma kana arzukta wanda kaso ka arzukta shi ba tare da lissafi ba arzikin da ya wuce kididdiga ai rizqan wasi'an arziki yalwatacce duka wannan aikin ka ne kuma ikon ka ne duka ga Allah ta'ala ya mai da martani ya yi raddi akan abin da mushrikai ko munafikai suke fada cewa ba zai yiwu ba musulmai su samu iko su mallake kasashe masu girma irin Farisa da Rome da Yemen da makamantan su ganin irin raunin da suke da shi a lokacin shani ne na Allah subhanahu wataala idan ya juya lamari kamar da yake cancanje lokuta yake cancanje zamuna yake juya halitta to haka nan su ma al'amura na mulki da iko a hannunsa suke yayin da ya juya tafin hannu na sikelin sai ya koma zuwa ga abinda Allah yake so abinda ya faru din kuma kenan a shekaru kadan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musulmai sun kakkabe hannayen Farisa da Rome a barin akasarin kasashe da suke mamaye da su a Jazirtul Arab da Hijaz gabaki daya suka koma can da'irar su inda suke galibin su ma aka shigar da kasashen nasu musulunci wannan ya tabbata kasar Yemen baki dayanta ta koma ta musulunci kuma har yau kaga wannan lamari ne na Allah ba karfin manzo Allah bane ba karfin rundunar sa bane nufi ne na Allah subhanahu wataala wanda ko da yaushe haka yake juya al'amura ya mai da mulki hannun wanda ya so na'am Allah ya datar da mu tsalle nan kulillahumma ya tsallake ne kamar da yake mun kara koye nan da ne rubutun ne shine babu kul din shi ka ganshi an ne kowa zai shi nan
la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
أقرأتم قل اللهم إن فرق أنس عن إسقاط قل يا كما تعرب تاشي إن شاء الله الله تعالى يتي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء kada mu'minai su riki kafirai masoya wato majibinta yuwalu nahum da za su dinga nuna musu kauna su jibinci al'amarinsu min dunil mu'minin kuma bayan mu'minai wato yanda ba mu'minai bane wato kada musulmai kada mu'minai su dinga jibintar waɗanda ba mu'minai ba su dinga kawance da su, suna nuna musu kauna da goyon baya da kasancewa tare da su a cikin al'amuransu. Ma'ana dai kada su yarda da su, kada su nuna musu kauna. Irin abinda munafikai suke yi ko suka yi. Sun ce su musulmai ne, sun yi imani da Allah, amma kuma suna tare da Yahudawa a asirce, suna tare da mushrikai, har ma burinsu shi ne Yahudawan da mushrikan su yi nasara a kan muminan. Allah ta'ala ya hana muminai ibantar kafirai. Wa man yaf'al zalika, wanda ya yi haka, ayu walihim, ya zamanto yana ƙaunarsu, yana goyon bayansu, yana jibintarsu, kai ka ce su ‘yan uwa ne a cikin aƙida. Falaisa minallahi fi shay’in, to baya cikin komai, baya akan komai daga addinin Allah. Ma'ana wannan jibintar da ya yi makafirai ta ɓata imaninsa, addininsa bai inganta ba, domin dole a samu alwala sannan a samu albara kuma. Jibintar Allah da manzansa da muminai, imani da Allah, imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo jagora, sannan yarda cewa musulmai muminai su ne ‘yan uwa waɗanda za a yi taimakekeniya tare da su, waɗanda za a yi bayyana sirri gare su, anin a jibince su a matsayin ‘yan uwa, amma ba waɗanda suke kafire ba, ba waɗanda suke haƙon musuluncin ba, ba waɗanda suke neman wato ɓata addinin ba. Wanda ya haka lallai baya da komai a cikin addinin Allah, baya da wata alaƙa ta addinin Allah mai inganci. Wannan jibintar ta ɓata masa musuluncin nasa da imanin nasa. Illa an tattaqu minhum tuqatan, sai fa in kun kare kanku ne wata karewa ta larura kadai. Ayata khafu makhafatan, wato sai in ya zamanto ana cikin yanayin tsoro mai tsanani, tirsasawa, tilastawa ta dole, ta saka kuka faɗi wani abu domin ku tsira da rayuwarku, to falakum wala tuhum bil lisani duna al qalb, a wannan hali za ku iya jibintar su ko faɗar abin da suke so anin a harshe kawai kuma bayan zuciya, wanda aka tilasta shi a kan furta kalmar kafirci. In bai yi hakan ba, za a hallakar da shi, za a jikkata shi, kuma lallai alamu na nuna cewa za a yi hakan, babu makawa, ba wai tsoron cewa in ba ku yi kaza za mu hana ku aiki, ko za mu ba za ku samu kaza a gurinmu ba. Wannan bai isa tilasta wadda za ta sa mutum ya furta kafirci ko ya furta wani abu da ke nuna goyon bayansa ga kafirai ba. Amma sai abin da ya zama tilastawa da ke barazanar salwanta rai ko abin da ya kusa da haka. Babi dai na al-ikrahul mulji, wato tilastawa wadda ta kai matuƙa. Amma ba wai tsoro na ainihin zan rasa abu kaza na mata'in duniya ba kadai, ko zan iya in na kasance tare da su zan iya cimma samun kaza ba, wannan dole ne a yi haƙuri. Shi yasa Allah ya wajabta wa musulmai su yi hijira, su rabu da gidajensu da gonakinsu da dukiyoyinsu da ‘yan uwansu duka, don su tsira da addininsu. Wannan bai zama uzuri ba. Amma tilastawa, wato kamar da Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sai dai wanda aka tilasta shi yayi kafirci ko ya furta kafirci amma zuciyarsa tana nitse da imani. Don haka in ba wanda domin kare rayuwarsa ba dole ta sa ya faɗi abin da ya faɗa ko ya aikata abin da ya aikata da ke nuna jibintar kafirai domin ya tsira da rayuwarsa, to in ba wannan ba, to babu hanzari babu uzuri. Babu hanzari babu uzuri mutum don zaɓin kansa ko don kwaɗayin wani abu ko don tsoron wani abu da faruwarsa ba larura ba ce da ke barazana a kan rayuwa ko abin da ya kama da haka ba, babu shakka wannan ba zai zama uzuri ba. ويحذركم الله نفسه Allah yana muku kashedi game da zatinsa Allah yana muku gargadi game da kansa an yagdiba alaikum kada ku sake Allah ta'ala ya fushi da ku huwa bi nafsihi subhanahu wata'ala kada ku janyo wa kanku fushin Allah subhanahu wata'ala yana muku gargadin haka in tawallaytum in kuka jibinci kafiran wala yaqbal lakum du'a'akum kuma in kun yi haka Allah ba zai karba muku addu'ar ku ba koda kun yi ta addu'a cewa Allah ya ba ku nasara ya ba ku iko ya ba ku rinjaye akan su matakar kuna goyon bayan aqidun su ko hukunce-hukuncen su ko ayyukan su na sabon Allah ko zalunci da suke yi baki dayan dai rayuwar su ta kafirci kada ku goyi bayan wani abu a cikin ta in kun yi wannan in ba hali na istisna'i na darura na tilastawa da babu makawa ba wacce ita ma kuma abinda mutum zai yi din duka zuciyarsa bata yadda da abinda ya aikata ko ya furta din ba dole ne dai kawai ya saka in banda wannan ba ku da wani uzuri akai Allah yana muku gargadi kada ku sake ku yi wannan jibintar zai fushi da ku zai azabtar da ku wai yu'aqibukum bizulli fid dunya zai saka muku da kaskanci a duniya mamunan sakamako na kaskanci a duniya wal azabi bin nar fil akhirah da kuma azabar wuta a lahira zilla irin wacce ta samu al'umma musulmi a wayannan zamuna babu shakka nau'i ne na wannan uqubar da ainin al'umma tabarruko da asalin alwala wal bara jibintar Allah da manzansa da mu'minai kuma da Allah ta'ala ya shar'anta a littafinsa da kuma barranta daga kafirai da ainihin masu wato barna a bayan ƙasa da wannan aqidar ta alwala wal bara ta yi rauni to wannan shine ya haifar da zilla da kaskanci da ya samu al'umma musulmi musamman a wayannan zamuna ya zama kafiran sune masu zartar da hukunci sune masu shiga tsakani a tsakanin al'umma sune suke motsa dukkanin fitintinu a tsakanin al'umma kuma ana biye su dai a hakan ana ainin cutar da juna ana yakar juna kamar da muke gani a ƙasashe na musulmi na larabawa da waɗansunsu to duka wannan sakamako ne mummuna na sakin wannan aqida ta alwala'u wal bara wa ila llahi almasir kuma izuwa ga Allah makoma take za ku koma ga Allah sai ya saka muku da abin da kuka aikata da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta tare da wayansu ayoyi makamantanta jibintar kafirai da yarda da aqidunsu da ayyukansu ko wanda tilastawar ta ilja'i ta tirsasawa ta barazanar rasa rayuwa ta saka shi yayi wani abu to dole ne ya zama zuciyarsa tana mai kin abin kuma tana mai nutsuwa da imani amma wanda ya yarda ya goya bayan ko ya jibinci kafirci da kafirai da san ransa ba da tilastawa ba to wannan ya bata imaninsa baya tare da Allah a cikin komai yasa malamai suke cewa ar-rida bil kufri kufrun yarda da kafirci kafirci ne imani baya inganta sai an jibinci Allah da manzansa da mu'mini inna mawaliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un wato abin jibintar ku kadai da Allah ta'ala ya umarce ku ya yarje muku shine Allah subhanahu wa ta'ala sai manzansa sai waɗanda suka yi imani wanda suke tsaye da sallah kuma suke ainihin wato ba da zakka wato musulmai kenan waɗanda suke ruku suna sallah har kullum waɗannan su ne ƴan uwa kuma bayan waɗannan maƙiya ne tunda inna ma lil hasri ai wato iyakar abokan jibinta kenan Allah subhanahu wa ta'ala a jibince shi da bauta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jibince shi da biyayya da da'a sannan mu'minai a jibince su da kauna da ta'awuni taimakekeniya akan tabbatar da alkhairi da yaƙar shari'a amma kafirai wajibi ne a barranta da su, a barranta da aƙidinsu da ayyukansu, kada a yi mu'amala da su sai iyakar da'irar da mai shari'a ya yarda ta mu'amalar kasuwanci da zamantakewa gwargwadon abin da shari'a ta ainihin halalta. Yin wannan to yana raunana al'umma kuma yana jawo mata kaskanci da zulla da kuma laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah ta'ala ya ce, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum," ka ce musu, in kun ɓoye abin da ke cikin zukatanku, min muwalatihim, daga jibintarsu, aw tubdu, ko kuma kuka bayyana shi, to duk yadda kuka yi dai ya'lamullah, Allah yana sane da shi. Ko ku ɓoye ko ku bayyana, Allah duka yana sane. Ba yanda za a yi a ɓoyewa Allah subhanahu wa ta'ala. Munafiƙai sukan zo su bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa shi da sahabbai cewa sun yi imani da Allah, sun yi imani da addinin musulunci, sun karɓa, sun furta kalmar shahada, kuma ‘yan uwa ne su ga musulmai. Amma idan sun koma gurin Yahudawa da mushrikai, su gaya musu cewa inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, muna tare da ku, yasgilanci kawai muke yi ne su, muna yawo da hankalinsu ne, muna wasa ne da hankalinsu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, to in kun ɓoye ko kun bayyana, dai Allah yana san da abin da kuke yi. Waya alamu ma fi samawati wa ma fil ard, yana ma sane da abin da ke cikin sammai da ƙasai, babu abin da ke ɓoya gare shi. Wallahu ala kulli shay'in qadir, kuma Allah mai iko ne akan kowane abu. Wa minhu ta'zibu man wala, cikin ikonsa akwai azabtar da duk wanda ya jibince su, ko da kuwa ya yi zato ko wata shubha ta ɗauke shi ya yi tsammanin hakan ba za ta auku ba, ko ba za ta auku ba. Babu shakka Allah yana sane da abin da ya yi, ko a bayyane ko a ɓoye, kuma zai masa uquba akan haka matuƙar ya koma ga Allah bai tuba ba. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran, ka ambata ranar da kowane mai rai zai tarar da abin da ya aikata na alkhairi. Muhdaran, an halarto da shi, an kawo shi. Wa ma amilat min su'in, haka ma wato abin da kuma abin da ya aikata na mummunan abu shi ma, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, zai bore ya yi fatan cewa ina ma tsakanin wannan mummunan aikin, tsakanin shi da mummunan aikin, amadan ba'ida, akwai tazara mai nisa. Wato ranar da kowane mai rai zai samu abin da ya aikata na alkhairi, an halarto da shi, an kawo shi, don ba za a tauye wa kowa ladan aikinsa ba. Wa ma amilat min su'in, kuma abin da ya aikata na mummuna abu, wannan mubtada ne, khabar ɗinsa shi ne, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, duk abin da mai rai ya aikata na sharri, shi ma ɗin za a kawo shi, kuma shi ɗin mai aikin zai so ina ma a ce tsakaninsa da wannan sakamako na mummuna aiki da yi, amadan ba'ida, akwai tazara mai nisa, ghayatu fi nihayatil bu'd, wato ghayatu fi nihayatil bu'd, ya kai matuƙa wato a wajen nisa, wala yasilu ilaiha, ta yanda mummuna aikin ba zai zo ya tadda shi ba, zai burin haka, to amma hakan ba zai yiwu ba, tun dai da ya aikata aikin can a gidan duniya aka rubuta, to dole sai aikin ya riske shi, kuma sai ya riske sakamakon aikin. Dama abinda littafan Allah da manzanni suka yi kashedi da shi kenan. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa, kuma Allah yana yi muku gargaɗi game da kansa, wato Allah yana yi muku kashedi game da zatinsa, ku yi hattara, ku yi hankali, kada ku janyo wa kanku fushinsa. Wallahu ra'ufun bil ibad, kuma Allah mai jin ƙai ne ga bayi. Wato wannan kashedin da Allah ta'ala yi ma bayi domin su ɗau mataki, su yi taka tsantsan tun daga gidan duniya, su yi riƙo da imani sahihi, kada su jibinci kafirai, kuma kada su aikata ayyukan sharrin da za su yi nadama a kansu ranar tashin kiyama, su aikata ayyukan alkhairi da za su yi farin ciki da su ranar alkiyama, in an halarto waɗannan bayanai duka tausasawa ce daga wurin Ubangiji Subhanahu wata'ala da ya sanar da bayinsa haka din, domin abu ne da zai auku babu makawa. Kulka ce musu, in kuntum tuhibbuna Allah, idan kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni. Su mushrikai cewa suke yi, ai ba wani abu ne yasa suke bautar gumaka sai dan kaunar Allah ne, sai dan neman kusaci a wurin Allah ne. Wato suna cewa ma la abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, ba ma bautawa gumaka dan wani abu sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah. Wato son Allah ne dan neman kusaci a wurin Allah, dan mu tsanantu da su ne a wajen Allah. Kamar mai cewa ai muna riƙe shehunai ne, ko muna riƙan waɗansu manyan bayin Allah ne da muke gani Allah ta'ala ya ba su matsayi domin su kusanta mu a wajen Allah. Kenan hakan ɗin da muke yi ma kusa son Allah ne. To Allah ta'ala ya ce in har so kuke ku je kusa da Allah, Allah ta'ala ya so ku ya yarda da ku, to wannan ba haka za ku yi ba. In kuntum tuhibbuna Allah, in kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bi ni, yuhibbukum Allah, Allah zai so ku. Ai inna Allah yuhibbukum wa idha ahabbakum yusibukum, Allah zai so ku, kuma idan ya so ku to zai ba ku kyawun sakamako. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku. Wallahu ghafurur rahim, kuma Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama ne. Limani taba'ani, ga duk wanda ya bi ni Allah zai gafarta masa ma salafa minhu, abinda ya gabata ne daga laifukansa. Ma'ana duk wanda ke son samun kusaci a wurin Allah, wanda ke son ya tabbatar da ƙaunarsa ga Allah kuma Allah ya tabbatar da ƙaunarsa gare shi, to kada ya riƙe waɗansu wasa'id, waɗansu tsanoni, waɗansu shamakai tsakaninsa da Allah. Ya tafi kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya bauta wa Allah da kaɗaitawa. Wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, idan masu tambaya sun tambaye ka game da ni ka ce ina kusa, ina amsa kiran mai kira. Falyastajibuni walyu'minu bi la'allahum yarshudun, su amsa kirana sannan su yi imani da ni, wannan sai ya zama dalili na shari'arsu. Allah ta'ala bai yarda da a sanya waɗansu shamakai tsakaninsa da su ba dan neman kusaci. Allah bai taɓa saukar da cewa yana son a yi haka ba, ballantana a ce an yi hakan domin nuna soyayya gare shi ko neman soyayya a gare shi ba. Saboda haka ana kusantar Allah ne ta'ala da kaɗaita shi da riƙo da tauhidi ta hanyar biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya yi haka to babu shakka ya yi abin da Allah ta'ala yake so, kuma ya biyo hanya da Allah ta'ala ya shimfiɗa, ya shata da za ta kai shi zuwa ga Allah. Amma wanda ya kauce ma wannan, ya riƙe waɗansu ababen jibinta ko bautar gumaka ne, ko kuma riƙar waɗansu daga bayin Allah, ko mai darajarsu da matsayinsu, ko da annabawa ne da mala'iku da sauran bayan Allah na gari, to Allah ta'ala ba zai yarda da shi akan haka ba. Da wannan malami suke cewa duk wanda ke son kusaci zuwa ga Allah to dole ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ya bauta wa Allah da bid'o'i, ya bauta wa Allah da abin da ya tabbata a shari'a, abin da ya tabbata a cikin sunna. Bauta wa Allah da wanin haka to ba zai kai bawa ga samun yardar Allah ba. Wala ma mana Allahul mu'minina min mawalatil kufar, yayin da Allah ta'ala ya hana mu'minai su jibinci kafirai, talabal listijabati du'a'ihim, domin neman amsa addu'arsu. In har suna son Allah ta'ala ya amsa musu addu'a kuma sanya tasiri cikin yunkurinsu a cikin jihadi har ya ba su mulki a bayan ƙasa, to ya umarce su cewa ne su roƙe shi shi kaɗai kada su jibinci kafirai. To istadara da fi zikri ma yastalzimu zalika, to shi ne sai ya ainihin ambato abinda wato ke kamawa a cikin haka ɗin, min muhabbatillahi wa kayfiyati zalika, na son Allah da kuma yadda hakan zai kasance. Allah ta'ala ya ce kul atii'u Allah wa rasul, ka ce musu ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah. bima yamurukum bihi min at-tauhid, cikin abin da yake umarta ku da shi na tauhid. Fa in tawallaw, idan sun juya baya a barin biyayya, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, to lalle Allah baya san kafirai, wato Allah baya san kafirai, ay la yuhibbuhum, ay inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah baya san kafirai, wa annahu yu'aqibuhum li kufrihim, kuma Allah ta'ala zai musu ukuba wato saboda kafircin su, wala yastajibu du'a'an, kuma ba zai amsa musu addu'ar su ba. Abin nufi dai waɗanda suke jibintar wani Allah suna tsammanin cewa hakan zai kai su ga samun yardar Allah, wannan ba zai yiwu ba. Allah ta'ala abin da yake umarni da shi shine a yi biyayya gare shi shi kadai, a yi biyayya ga manzansa shi kadai, wannan shine ita ce hanyar da za ta kai bayi zuwa ga imani sahihi wanda zai sa a samu matsayi a wurin Allah. Allah ta'ala ya amsa addu'o'i na mu'minai har ya ba su galaba, kamar da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi galaba akan Farisa da Rum da Yaman da sauran sassa da yawa na duniya. Tauhidin su ne ya saka ba ta'allaka da wani Allah. Allah ta'ala baya son kafirai, shine yasa ya tabar da sauran jinsunan kafirai wanda suka yi gangamko suna kokarin mamayar ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai, amma sai Allah ya tabar da su, bai karba musu ayyukansu ba kuma bai ba su nasara akan mu'minai ba. Duk wanda ke son nasara duniya da lahira ya jibinci Allah, ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya jibinci mu'minai, kuma ya barranta daga dukkan wani abu koma bayan wannan. To da wannan ne Allah ta'ala ke ba da nasara duniya da lahira. Sannan Allah ta'ala ya ce, na
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ والله سميع عليم.
ثم ذكر قصصا سن الله تبارك وتعالى يا أنبت وسك السوشي وتؤنس لاباري تبين كيف يجيب الله الدعاء واندسك يبين يند الله تعالى كي أمسى الدعاء من عباده الصالحين قبائن سا من أغرتا الذين استكملوا شروط قبول الدعاء وعند سكتك شروطا كربرا الدعاء وتو سكجب انتي الله سكجب انتي الدين انسا كما سكي ايكي اكن تفرك انسا سنن سكرو ايشي سألّا تعالى كي انبتا ولسنا قتكم من يمن ينباي انسا اما سأيم مثالي الله تعالى يتي إن الله استفى آدم للي الله يزا بآدم wanda shine mutum na farko da Allah ya sauko da shi duniya, kuma shine tushen mutane baki daya. Wa Nuhan, kuma Allah ta'ala ya zabi Nuh da dinihima bin nubuwa, Allah ya zaba musu wato matsayi cikin addini, matsayi na annabta. Wa ala Ibrahim, kuma Allah ta'ala ya zabi Ibrahim. Wa ala Imran, da Ali Imran, wato shi Imran in ka sai ma'ana anfuso, wato ya zabe su dukansu. Allah ya zabi Adam, ya zabi Nuh, ya zabi Ibrahim, ya zabi Imran, mahaifin Annabi Musa alaihi salam. Alal alamin, Allah ya zabe su akan talikai duka, listijabati aliyatihim, ya amsa musu addu'o'insu. Wa ja'alil anbiya'i min naslihim, ya sanya annabawa sun zama daga ainihin zurriyarsu. Daga Adam har zuwa Nuhu alayhi salam, annabawan da ke tsakani duka ƴaƴan zuriyar Adam. Daga Nuhu har zuwa Ibrahim alayhi salam, dukkanin annabawa da ke tsakani da manzanni zuriyarsa ne. Daga Ibrahim zuwa Imran, duka ainihin annabawan daga zuriyarsa ne. Haka daga Imran har zuwa gaba ɗayan annabawan banu Isra'ila, har aka zo kan Annabi Isa alaihi salam, duka daga zuriyar Imran ɗin ne. Wato bayan Annabi Musa alaihi salam suka yi ta zuwa, Allah ta'ala ya ta aiko su, Allah ya fifita su, alal alamin ani akan talikai Allah ya amsa addu'o'in su ya sanya ani a cikin zuriyar su ya sanya albarka ta ainin annaba annabta zuriyatan ba'daha annaba zuriya ce wacce ta kasance sashin su yayaye ne na sashi wallahu samiun alim kuma Allah mai ji ne ga abin da bayi ke fada kuma alimin masani ne game da abin da suke aikatawa yana jin roƙon su yana jin addu'ar wanda ya roƙa ya yi roƙo kuma yana sane da manufar wanda ya roƙon a cikin roƙon nasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka lamarin su kasancewar su sun kada ya tashi sun bauta masa shi kadai sun jibince shi kuma sun jagorance mu'minai da suka jibince shi sai Allah ya musu nasara ya sanya albarka a cikin zuriyoyin su to Allah ta'ala yayi wannan domin ya zama misali ga bayi da za su zo a baya cewa duk wanda ya kwaikwaye su ya jibince Allah ya jibince ainihin addinin Allah ya zama akan tafarki na imani ya yasar da yayi watsi da dukkan hanya ta bata to Allah ta'ala zai jibince shi kuma zai amsa addu'ar sa ya ci gaba da cewa
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء
cikin misalai da yawa da Allah ta'ala ya ambata na jibintar bayinsa da suka koma gare shi cikin al'amuransu duka Allah ta'ala ya ce uzkur ka ambata iz qalat imra'atu imran lokacin da matar imran ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya ubangiji na lalle nayi alwashi nayi bakance zan sanya wato abin da ke ciki na ainihin da wato muharraran lak ya zama yantacce wato domin bautarka ay atiqan khalisan min shawagil ad-dunya likhidmati baitikal muqaddas zan yanta shi daga dukkanin tsawainoyi na duniya in ware shi kawai domin yayi hidima ga ainihin ɗakinka mai tsarki wato masallacin Baitul Maqdis masallaci na uku a matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala al-Masjidul Aqsa wato ta ce nayi alwashi nayi alƙawari cewa ɗan da ke cikina in na haife shi to na sallama shi ba na buƙatar komai gare shi ainihin na wata hidima ta duniya sai dai ya je ya ta hidima wajen tattalin ainihin inganta masallaci ko kuma ɗakinka mai alfarma fatakabbal minni ina roƙonka ka karɓa min innaka anta samiul alim lallai kai ne mai ji mai jin roko al-alim ko masani game da manufofi. Imran sai ya rasu tana da ciki. Falamma wada'atha, lokacin da ta haifi abin da ke cikin nata, waladatha jariyatan, sai ta haife ta ya mace. Wa kana tarju an yakuna gulaman, da dai fatanta shine ya zama yaro namiji. Islam ya kunu haradu ila gilman, domin ba a sadaukarwa da yayaye a irin wannan bakance sai yara maza. Qalat, sai ta faɗa tana ba da hanzari, rabbi inni wadatuha unsa, sai ya ubangiji na lalle na haife ta, wato na haifi abin da ke cikin nawa, amma ya mace ce. Wallahu alam bima wadat, amma ai dama Allah shi ya fi ta sanin abin da ta haifa. Allah ya san abin da ta haifa, ya fi ta sani domin shi hajjita abin. Walaysa zakaru kal unsa, wato ci gaba da maganar ta ne. Allah ya shigar da wannan jumla mutarida, wallahu alam bima wadat, wadake Allah shi ya fi ta sanin abin da ta haifa, ita ma ta san haka, amma dai ta faɗi wannan tamkar uzuri da take bayarwa, wanda ba ta da wani hannu a ciki. Tana cewa walaysa zakaru kal unsa, namiji ba kamar mace ba ne, namijin da na yi fatan zan samu ba kamar mace ba ne wacce aka bani, domin shi namiji yakan tsaya ya yi irin wannan hidimomi, ita kuma ba za ta dace da wannan aiki ba domin rauninta da kuma ababin da ke bijiro mata kamar haida da sauransu. Wani samaituha Maryama, kuma na sanya mata suna Maryam, wani ya'izuha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim, kuma ina nema mata tsari da ainihin daga wajenka, wato ina nema mata tsarinka, tsarewarka, kuma na nemawa zuriyarta ma tsari minash shaitanir rajim, ina nema musu tsarewarka daga shaitan ainihin la'ananni. Ina neman, ina roƙa mata ka tsare ta, ka tsare zuriyarta duka daga ainihin sharrin shaitan la'ananni. Fil hadisi, ya zo a cikin hadisi, hadisin da Bukhari da Muslim duk sun ruwaito shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min mauludin yuladu illa masahu shaitanu hina yulad, wato babu wani ɗa da za a haifa face sai shaitan ya taɓa shi lokacin da za a haife shi. Wa yasahillu sarihan, to shine sai ya kanyi kururuwa yana kuka da ƙarfi, illa Maryama wa ibnuha, wato sai Maryam da kuma ɗanta Isa alaihi salam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, to shine sai ubangijinta ya karɓe ta, ita Maryam ɗin daga mahaifiyarta ta da aka ce sunanta Hannatu bintu Faqud, biqabulin hasanin, ya karɓe ta kyakkyawar karɓa, ya ga zuciyarta akwai ikhlasi, sadaukarwar da gaske take, idan ka yi niyyar aiki na alkhairi, ko da abin da ka yi nufi ɗin ka yi niyyar ba shi ne ya tabbata ba, amma dai niyyarka tana nan, ka yi iyakar abin da Allah ta'ala ya ƙaddara yiwuwarsa, Allah zai karɓa maka abin da ka aikata gwargwadon ɗakarka ko gwargwadon damar da ka samu, duba da niyyarka. Wa ambataha nabatan hasanan, kuma Allah ta'ala ya girmar da ita girmarwa mai kyau, wato ya haɓaka ainihin girmanta da lafiyarta cikin lokaci takaitacce, ainihin ta girma ko kuma dai ya inganta lafiyarta. A nan ma cikin tafsirin yana cewa ta kasance tana girma a wuni kamar yadda yaro ke girma a shekara, amma dai wannan ɗin bai tabbata bisa dalili ba. Ala kulli halin, dai Allah tabaraka wa ta'ala ya inganta rayuwarta, ya girmar da ita har ta kai misalin ainihin da ake nema. To shine yake cewa atad ummu hal ahbar, mahaifiyarta ta zo gurin malamai sadanatu baitul maqdis, waɗanda suke kula da masallacin baitul maqdis. Fa qalat dunakum hazihi nazira, ku karbi wannan jaririyar wanda aka yi bakance da ita. Fata nafasu biya, to shine a lokacin suka yi gasa wajen karɓarta, kowa a rigingeniya, kowa yana son a ce shi zai karbe ta ya kula da ita a zuwa sanda za ta girma. Yana bintu imamin domin ya ce ga jagoran su da ya rasu shi Imran. Faƙala Zakariya, sai Zakariya ya ce ana a haƙƙu biya ni ne wato na fi cancantar ta. Can da na ce Imran mahaifin Annabi Musa ba shi ba ne, da an na halata ne domin halata wato mata tana gurina ko mata zabujin bi halata shi kuma yana aurar ummarta Asha bintu Faku mahaifiyar Annabi Yahya alaihi salam. Faƙalu suka ce ala atanak tariya, suka ce ba za mu bar maka ita ba sun yi ƙuri'a. Duk wani abu da waɗansu mutane suke cancanta babu wani wanda ya fi wani cancanta, to dole ƙuri'a ce za ta ayyana wanda zai sami abin. To shi ne ba su sakan masa ba. Fantalaku wahum tis'atun wa ashirun, suka tafi su mutum 29 ne ila nahril urdun, zuwa ga kogin urdun wato Jordan kenan. Wa alqaw aqlamahum, suka saka suka jefa alƙalumansu. Ala anna man sabata qalamahu fil ma'i wa sayida, kan cewa wanda alƙalaminsa ya tsaya a ruwan, ruwa bai ja shi ba kuma ya taso sama, ko ala biya, to shi ya cancanta da ita. Wato da haka ƙuri'arsu take kasancewa, wani abu ne na sirri da Allah ta'ala ya yi ba su kenan. Wa man garika qalamahu aw zahaba ma'al ma'i falahaka lahu fiha, amma wanda alƙalaminsa ya nitse ko kuma ruwa ya tafi da shi bai taso sama ba, to bai da haƙi. Fasa bata kalamin Zakariya, to shi ne alƙalamin Annabi Zakariya sai ya tsaya kuma ya taso sama ruwa bai tafi da shi ba. Fa akhazaha, sai ya ɗauke ta ya karɓe ta. Wa bana laha ghurfatan fil masjidi bisullam, ya gina mata ɗaki a sama a masallaci wanda ake hawa zuwa gare ta da tsani. La yas'alu ilaiha ghairuhu, ba wanda ke hawa inda take sai shi. Wa kana yatiha bi ukliha wa duhniha, yakan kawo mata abincinta da ainihin abin take bukata na man shahuwa da abin da ya kama da haka. Fa yajidu inda fakihata sayfi fi shita, to sai ya samu ƴaƴan itace na marmari na rani a gurinta, wato alhali a lokacin sanyi ake. Wa fakihata shita fi sayf, kuma sai ya samu ƴaƴan itace na sanyi a lokacin rani, wato abinda ba a lokacinsa ba ne sai ya same shi, sai abin yake ba shi mamaki. Kama kala ta'ala wa kafala ha Zakariya, Allah ta'ala ya ce sai wato Allah ya ba da renanta ga Zakariya. Kafala ha Zakariya, dama ha ilai ya taro ta zuwa gare shi. Kullama da khala alai ha Zakariya al-mihrab, duk yayin da Zakariya ya shiga masallaci, wato wannan guri maɗaukaki a masallaci wanda shi ne mihrab ɗin, ya wannan ɗin benin da ya mata, to waje da inda harisƙan, to sai ya samu abinci a wurinta, sai ya samu kayan marmarin a wurinta, wanda yake mamakin ta ina ta same shi, ga shi kaɗai ne yake zuwa gurinta, shi kaɗai ne kuma wato kuma abin da yake samu a gurinta ɗin ba abu ne da ake samunsa a lokacin ba. Kala sai ce mata ya Maryam, ya Maryam, anna laki haza, ta ina kike samun wannan, wannan ƴaƴan itace, wannan arziki ta ina kike samu, ta ina yake zuwa miki? Kala sai ta kance masa, waye sagira, alhaji tana ƴar karama, wa min indillah, wannan daga wurin Allah ne yake, ayate ne bihi min indillah, Allah yana zuwa min daga wurin Allah ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u min ghairi hisab, balle Allah yana arzukta wanda ya so ba tare da ainihin lissafi ba, lissafi na yawa ko kuma la'akari da lokaci na cewa abu sai in lokaci kaza ne. In Allah ya so sai ya ainihin keta al'ada, a yi khabarikul ada, wani abu da aka ba a saba gani ba, sai ya auku Allah ta'ala ya gudanar da shi kamar da ya gudanar da shi a kan wannan. Allah yana yin abin da ya so ainihin yayin da ya so, to su ce ki gaya masa wannan. To ganin haka sai abin ya ne an karar da Annabi Zakariya alayhi salam, sai addu'a kan wata bukata ta sa shi ma, wanda insha Allah darasin gobe kan wannan za mu tashi. Abin da ya da wayannan nasoshi suke tabbatar mana shi ne, wanda ya koma ga Allah ya dinci Allah kuma ya bautawa Allah shi kadai, ya bi shari'arsa, to kowane ne shi Allah zai ɗaukaka martabarsa, babu bambanci tsakanin namiji da mace a kowane lokaci kuma a kowane zamani. Abin da ya da ake bukata kawai a jibinci Allah, a koma gare shi, kuma a yi abinda Allah ta'ala yake so, ya zama an yi da niyya mai kyau, to Allah ta'ala sai ya karbi aiki, sai ainihin ɗaukaka wannan aiki, kuma sai ya sa ya zama mai tasiri wanda bai da ainihin iyaka har sai sanda Allah ta'ala ya so. Kaga waɗannan albarkokin nasu sai suka yaɗu a duniya wanda Allah ta'ala ne kada ya san ƙarshen su. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa managarta wanda za su jibince shi ya jibince su. Allah ka barantar da mu daga jibintar dukkan wani abu da zai ainihin nesanta mu da kai. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.